Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazaurara assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duka a Niger din. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yarar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sadisu Dangi, Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, yau Laraba 8 ga watan Nuwambar shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu yi magana ne akan dokar nan ta hana kiwo a cikin dazuzzukan da wasu jihohin Najeriya kamar Plateau da Benue suka kaddamar.
Wannan lamarin shi za mu kalla da idanun basira ta bangaren alfanu ko rashin alfanun wannan doka.
Kashin bayan demokradiya da kuma tsarin kowane gwamnati shine tsarin mulki na Najeriya. Sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya ya ce tsarin mulkin shine yake sama, kuma duk wata doka wadda take tayi karo da tsarin mulki daidai da yanda take karo da tsarin mulki ba halastacciya bace kuma ba za ta yi aiki ba. Mulki kanshi ana yi shine don jama'a, saboda makasudin demokradiya ko kuma gwamnati ma kanta, kamar yanda tsarin mulki sashi na 14 cikin sashi na 2 yayi bayani na Jamhuriyar Najeriya, shine tsaro da tabbatar da jin dadin jama'a, shine zama makasudin ma kafa gwamnati kanshi.
To bayan wannan tattaunawa da zamu ji can anjima a cikin shirin, zamu ba masu sauraro dama su tofata su albarkacin bakin ku kuma ba da tasu gudunmawar, sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To yanzu kuma kamar yadda Usman ya ce, za mu karanto sakonninku da muka sa a Facebook da Twitter.
Sakon farko ya fito daga Isa Sulaiman, wanda ya ce ba wani abu cikin wannan dokar in ba da danne haƙin dan Adam, kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta sa baki cikin wannan al'amari tun kafin ya kai ga haihuwar ɗa mara ido, dan tana karo da kundin tsarin mulkin ƙasa. Ai, ba kowane bafulata ni bane dan ta'adda, ku huta lafiya.
Sai Ibrahim Iromo da yake fulla Nasarawa ya ce wannan ƙabilanci ne, kuma wallahi ba za ta sabu ba. Ai, ba Benue da Plateau. Ai, ba Benue da Plateau ba, ko muna awe shekaran jiya sun yi zanga-zanga kuma sun yi mitin. Sannan jiya sun farma Fulani da Sara da Duka, yau kasuwar awe. Amma dan ba mu san abin da zai faru da mu ba, mun zauna a gida, ba wanda ya shiga awe. Gaskiya wannan al'amari yana daure min kai. Su manoma suna cewa muna musu barna, alhali wallahi barnan nan ba su kadai ba akewa. Dan mu din ma manoma ne, kuma mu din ma ba sa barin mu. To amma haka kawai ku hamu da Duka. Wallahi ko ni sun lakaɗa min Duka, yanzu haka ina gida kwance. Ga dukkan alamu ana neman yakar Fulani ne a fadin kasar nan, don hasada da dukiyar da Allah ya bamu.
To Muhammad Sadi Energy Tandari Potaskum kuma ya ce, yau da gobe ra'ayina dangane da kaddamar da dokar hana makiyaya yawan kiwon dabbobi barkatai da wasu jihohin Najeriya kamar Plateau da Benue suke kaddamar sam, wannan mataki bai dace ba, kuma ya saba da ƴancin dan Adam. Kamata yayi kafin a dauki wannan a samar wa makiyayan wajen kiwo na musamman.
Sai journalist Ahmed Sale na fada yace hakika matakin da Benue da Plateau suka dauka don kan Fulani makiyaya da su tsara dabbobin su, hakan yayi daidai. Da fatan za a sama musu wuraren kiwo daban don su yi kiwon su.
Adam Aliyu da Adam Taylor da Ibrahim Ango suka ce, maganar gaskiya hana Fulani kiwo a wasu sassan kasar nan ba a musu adalci ba, kuma ana nuna mana kabilanci a arewacin kasar nan. Kafin a hana Fulanin kiwo, ya kamata a yi wata yarjejeniyar cewa duk wata nau'in dabba wacce Fulani suke kiwo ba za su kawo su garuruwan da ba a matsayin nama, kamar shanu, tumakai, raguna, kaji, agwagi da dai sauransu tunda an nuna basu da mahimmanci a kasar kuma hakan zai kawo wahalar nama a kasa baki daya. Ku tashi lafiya.
Sai Adamu Aliyu Gulde yace a gaskiya wannan matakin san bai dace ba, dan haka ya kamata su nemi hanya da ta dace, amma yunkurin hala Fulani kiwo a jihohin su neman tada husuma ne da kuma haddasa rikici.
Safiyanu Gumel Zangon Daura ya ce rikici barkatai da ake fama da shi tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma a Najeriya shine ya kawo hana kiwo barkatai a wasu jihohin arewacin Najeriya. Fatan mu hakan zai kawo saukar rikicin da ake yi da makiyaya a Najeriya.
Sai Abdulrahman Aliyu Balkore yace hakika ne a gani na wannan matakin san bai kamata ba. Kamata ya samu musu da wuraren da za su rinka yin kiwo saboda su ma ƴan Najeriya ne.
Haladu Muhammad Musa Bajoga yace yau da gobe maganar gaskiya yin kiwo barkatai da din bashi da amfani kuma yana daga cikin dalilan da ke kawo rikici tsakanin su da manoma. Gwamnatocin Benue da Plateau abinda suka yayi daidai sai dai kar su hana su kiwo gaba daya ko su sa a tauye musu haƙƙi.
Sai Rufa'i Abdullahi Dole yace assalamu alaikum VOA, wannan mataki indai alheri ne ga ƙasa ta Najeriya, to muna goyen baya. Amma wani matakai aka dauka ko aka yi dan akan kowane gefe akan yankar musu kafin a dauki wannan yunkuri?
Mai nasara Nasarawa Funtuwa yace hana makiyayan yawon kiwon dabbobi bai kamata ba. Abin da ya kamata a hana su shine shiga cikin gari ko bin manyan hanyoyi. Ya dai kamata a yi musu adalci tunda su ma ƴan ƙasa ne kamar kowa.
Sai Baffa Suleiman na faɗa yace a gaskiya wannan doka ce mai kyau, domin hakan zai rage zargin da ake yi wa Fulani makiyaya da aikata wasu laifuka a tsakanin su da manoma.
Haladu Muhammad Musa Bajoga yace yau da gobe maganar gaskiya yin kiwo barkatai din bashi da amfani kuma yana daga cikin dalilan da ke kawo rikici tsakanin su da manoma. Gwamnatocin Benue da Plateau abinda suka yayi daidai sai dai kar su hana su kiwo gaba daya.
To
mun gode a cikin bayan turo mana da sabon
ne. Lallai kan kowa ya faɗi nashi ra'ayin. Yanzu kuma zamu je ga kira amma sai bayan mun dan ji wannan. To yanzu kan kamar yadda muka ce zamu bada dama masu sauraro su kira su tofa albarkacin bakin su domin mu ji shin ta yaya za a magance wannan matsala ba tare da an zalunci kowa ba. To bari mu je ga wannan wane ne akan layi. To ina ga layin ya sauka kenan. To zamu lalubu wani ai yanzu nan. To kamar yadda kuka faɗa a cikin sakonni kowa da abin da yake faɗa. To ga wani daga Yola. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ahmad Kabara.
Na'am. Na sare.
Jamnu sare.
Ah, yawa to kaka kure ni mu je zuwa. Ka san zama da su sahabo. To kana jin magana da muka tabo na maganan makiyaya da maganan hana ya kiwo a bayyana din nan cikin dajujjuka, me ra'ayinka?
Ni gaskiya ba ma jin dadi haka.
Me yasa?
Ta za hana Fulani kiwo a daji? Ina zai koma? Ina zai kiwo? Ana so koma cikin gari kiwo ne?
An ce ana iya killace su.
Killace su suna da yawa ai. Ba yanda za a killace su sa baki a ciki. Gaskiya wari ya sa baki. General Muhammad Buhari ya sa baki. Gaskiya wannan abun bai dace ba.
Kan to mun gode sosai, bari mu tafi mu ba wani dama, amma kafin sannan bari mu ba da lamba ko ka sake jinta. Alamar tarawa 1-202-205-2655 ga wani nan daga Josephina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da wa muke magana daga Jos?
Kuna magana da Gali Umar ne daga cikin garin Jos.
To Malam Gali, muna jin ka.
To gaskiya wannan abun bai dace ba. Wallahi bai dace ba a ce wai za a hana Fulani wai kiwo. Wannan abun kaman kawo na kasa ne fa ga mu ƴan arewa ba da shauransu. Ya za a ce Fulani ba Fulani yana da shanu 100, wani yana da shanu 20, wani yana da shanu ma sama da haka. Yanzu dan Allah ta yaya zai ba su abinci?
Amma an ce Malam Gali, an ce yawanci wannan magana hana kiwo a wayannan jihohi, misali kamar jihar Plateau an yi shi watanni da suka wuce kamar 8-9, sai kuma wannan na Benue na kwanan nan, shin ba ana cewa suna zuwa su shiga gonan mutane ba a ci amfanin gona, hakan sai ya kawo kaga makiyaya da Fulani suna ta artabu a yi ta kashe-kashen juna? Kana ga ba sun yi haka ba ne saboda su samu a kansu maslaha?
wallahi wannan abu kawai wani fa abun fatin zargi ne wani fa zai iya zuwa fa wallahi wasu ma a cikin junan su wasu za su iya zuwa su kawo ƴan uwan su hari amma menene dan kamar an rena Fulani sai kaga an ce Fulani ne mu gaskiya musamman mu Hausa Fulani mu gaskiya mu ba ma jin dadin irin wannan abun da ake musu duk ba mu balla ta nan da aka ce a yau ba shi da shanu.
To mun gode a nan za mu dakata da daukan dan wayoyin kadan sai mu ji
shin
yaya abin yake ko
sai kuma mu je ga wakili Hassan Maina kaina domin jin muhawarar da yadda ya hada mana a zauren matasa na yau da gobe.
Eh amma kafin sannan
masu sauraro assalamu alaikum kuma ayo ina tare da manyan baki a cikin option namu da suka hada da barista mai nasara Kogo Ibrahim wanda lawyer tsarin mulki ne kuma mai fafutukar kare yancin bil'adama da kuma Alhaji Muhammad Dado Oroji wanda ya zo daga bangaren Fulani makiyaya sannan sai kuma Dr. Abubakar Umar Kari babban malamin siyasa a Jami'ar Abuja kuma mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum a tarayyar Najeriya. Malame barkanku da zuwa option mu. Da farko in zan fara da barista mai nasara Kogo Ibrahim a matsayinka na lawyer tsarin mulki gwamnatin jihar Benue na san ka san ta kafa dokar hana kiwo a cikin jihar ta wannan doka me zaka ce daga wato daga mahanga irin ta fuskar tsarin mulkin Najeriya?
To shari'ance kashin bayan demokradiya da kuma tsarin kowane gwamnati shine tsarin mulki na Najeriya. Sashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce tsarin mulkin shine yake sama kuma duk wata doka wadda take ta yi karo da tsarin mulki daidai da yanda ta yi karo da tsarin mulki ba halastacciya ba ce kuma ba za ta yi aiki ba. Mulki kanshi ana yi shine don jama'a saboda makasudin demokradiya ko kuma gwamnati ma kanta kamar yadda tsarin mulki sashi na 14 cikin sashi na 2 yayi bayani na jamhuriyar Najeriya shine tsaro da tabbatar da jin dadin jama'a shine makasudin ma kafa gwamnati kanshi. To saboda haka idan har za a yi tsaro to a yi tsaro wanda yake yayi daidai da adalci yayi daidai da gwamnati na iya ma tana da mahurumin da za ta yi domin idan ka dauka sashi na 11 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da hurumi na kan yin dokoki domin tsaro da zaman lafiyar al'umma ga majalisar kasa ta tarayya ba majalisa ta jiha ba saboda haka idan majalisar jiha ta yi wata doka wadda take ta yi karo da hurumi na majalisar tarayya to majalisar tarayya abin da yake kunshi a dokar su musamman a tsarin mulki shine wanda yake a sama. Tsarin mulkin nan kuma ya ba da dama da ƴancin walwala da ƴancin tafiya da ƴancin rayuwa da ƴanci kuma na kai mallaki kadarorinka wala Allah na dabbobi ne ko kuma kadarori ne marasa rai.
Dr. Abubakar Umar Kari a matsayinku na masu sharhi akan abubuwan da kaje su komo a Najeriya ku ta mahanga irin ta nazari na masana taya kuke kallon wannan doka da gwamnatin jihar Benue ta yi?
To ni na ga wannan doka ba za ta haifar da dame ido ba idan dai an yi ta ne saboda a sami maslaha ko a sami sa'ida game da rigingimun da ake tsakanin makiyaya da manoma to ina ga in ba hankali aka yi ba akasin haka ne zai faru. Idan ka dube abun a dunkule ana maganin makiyaya masu shanu wanda aka kesa sun kai miliyan 20 waɗanda suke bin wannan hanya wadda hanya ce wadda aka bude ta tun kusan kafin Najeriya ma ta zama Najeriya wadda ta hada arewaci da kuma kudancin Najeriya to sai wata jiha ta zo ta ce za a daina bin wannan tsari to koda ba ta da hurumin yin haka kuma koda akwai hanzari na yin hakan ina ganin hanyoyin da aka bi da kuma matakin da aka dauka na kop daya na yin wannan doka ba zai iya jawo irin maslahan da ake tunanin cewa za a samu ba bisa ga wannan doka ana maganin cewa ɗaruruwa ko kuma dubban dabbobi daga Benue suna Nasarawa kuma abun haka yake a sauran jihohi da suke makwabtaka da wannan to saboda haka wannan doka ta jawo rigingimu da dama wadda ba a san me ma za ta haifar nan gaba ba.
Alhaji Muhammad Dado Oroji kana ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na al'ummar Fulani a Najeriya ku ta ya kuke kallon wannan doka da aka yi?
Don babu wani dalilin da za a ce wani ɗan Najeriya akwai wata jihar da ba zai iya zuwa ya kiwo ko ya yi noma saboda haka ina ganin harkar siyasan nan ya kamata su gwamnonin su gyara siyasa saboda ba wani gwamna da yake da hujja ya ce dole idan ya zama gwamna kabila shi ce kawai take a cikin jihar shi take yin abin da take so. Fulani nan da kake gani da su da manoma duka ɗaya ne, ba wanda zai raba ba Fulani ne da manoma, saboda in ka duba Najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ta kawo a cikin Najeriya. Babu dalilin don siyasa wani ya hito ya ce wai shi jihar shi ba jiha ta ƙasa ce. Dan Benue yana iya zuwa kowane jiha ya yi aiki, ya yi sana'a, ya nemi kowane ƙabila. Me yasa su Benue ɗin ai akwai ƙabilu da yawa, akwai Inyamurai, akwai Yoruba, akwai Meme, yasa da ba za su sana su sai da kan ko su yi an shi kayan nasu? Wannan ba hujja ba ce.
Eh, amma Alhaji da Dauraji, saboda ana ganin su makiyaya ɗin nan kamar sukan shiga gonakin manoma, kuma lokacin abin sukan yi musu barna kuma ya kawo tashin hankali. Baka ganin kamar jihar suna da uzuri?
Wannan ba haka ba ne, saboda yanzu wannan zamanin zai yi wuya ka ga Bafulatani ya koro shanun siyasa a cikin gona, saboda ya san cewa akwai shari'a. Abin da ya kamata, ko da Bafulatani ya je ya kiyun shanunsa kila a kuskure sun shiga gonar mutum, to abin da ya kamata a yi shari'a a nema ma mai gona haƙƙin shi.
Har yanzu kamar dokar ta yi adalci a Fulani, domin wani bangare daga cikin dokan shine duk mutumin da aka samu da satan shanu ta tanaji wato hukunci mai tsanani a kansa. Kana ga wannan ba kamar an tallafa muku ba?
Ai, ba awatar da wannan shi.
Barista mai nasara, ina dawo gare ka.
Na'am.
Dazu kai mana magana ta mahangar tsarin mulkin Najeriya.
Na'am.
Amma wani zai ce tunda ƙasar nan tana da matakai guda uku.
Na'am.
Tarayya, jiha da kuma ƙananan hukumomi.
Na'am.
Shin yanzu a ce gwamnatin jiha ba ta da daman ta yi wani tsari doka a cikin jiharta game da abin da take jin shine mafita?
A'a, abin da nake nufi shine akwai matakai, akwai kuma iyaka. Tsarin mulkin nan sashi na 31 ya yi bayanin wane ne ma dan Najeriya. A nan wurin kuma Bafulatani dan Najeriya ne. Bayan zaman Bafulatani dan Najeriya su ne jinsi na biyu mafi girma a duka nahiyar Afirka. Bayan nan kuma idan ka ɗauki hurumi na sashi na 34 na tsarin mulkin Najeriya, ya yi bayanin dama ko kuma ƴanci na cewa kai a matsayinka na ɗan adam a mutunta ka idan kai ɗan Najeriya ne. Sashi na 35 kuma ya yi bayanin dama ta ka mallaki ƙadarori, wala Allah shanu ne ko kuma motoci ko gidaje. Sannan sashi na 37 kuma ya bada dama na ka yi tafiya da ƙadarorinka, wato movement, ka yi tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri. Bafulatani in ka raba shi da Fulani shi, ka riga ka cire kamar zuciya ne a ran mutum. Kuma ka tuna wannan ruwa da ake magana na kogin Benue, ruwa ne wanda yake wutsiya ce ta Bahar Maliya, ta taso ta ratso kasashe daban-daban, kasashe kusan guda 8 kamin ta zo Najeriya, kuma ta wuce ma gaba da Najeriya. To saboda haka ko a nan wurin akwai hukuma da ke kula ma da wannan yankin, wanda gefen shi ne Fulani suke bi da shanunsu suna ci. Hukuma ce ta gwamnatin tarayya, wato wanda ake kira Rima Basin, ita ce River Basin, Benue, Lower Benue River Basin, hukuma ce ta gwamnatin tarayya. To saboda haka abinda nake kwatantawa shine a san ina ne hurumi na tarayya ya tsaya, ina ne hurumi na jiha. Kamar yadda sashi na 1 na tsarin mulki ya bayani, idan aka samu karo tsakanin hurumi na tarayya da kuma hurumi na jiha, to jiha dole ku koma gefe guda. Hurumi na tarayya saboda me? Saboda sashi na 130 na tsarin mulki na Najeriya ya bayani shugaban kasa shi ne wanda yake ciyaman ko kuma ubangida na jamhuriyar Najeriya, shine kuma shugaban gwamnati, shine kuma shugaban al'umma gaba daya. To saboda haka shine shugaba na tarayya. Duk wani abu da zai yi sauran jihohi da sauran matakai jihohi da kananan hukumomi nasu shine su biyo. Kuma idan wata doka ta yi ka tobara da abin da ya shafi tsarin mulki ko kuma haƙƙin dan adam, to wannan doka din ba za ta yi aiki ba, saboda domin dan adam din nan ake shugabanci. Har yanzu ana magana ne na zargi, ina hukumomin suke? Ta ina za a ce dan yaro ɗaya ko yaro biyu ko yaro uku suna kore shanu 2,000 ko 3,000? A'a, su ne za su kore gari mai dauke da mutane miliyan 2 miliyan 5.
To Abubakar Umar Kari, yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne, kuma a Najeriya galibi duk abin da ya faru sai an samu wani abin da za su ta'allaka wannan abin da shi. Misali, in wani abu ya faru zagayancin sashin 'yan Najeriya, sai a maganar siyasa, ai saboda siyasa ne, ai saboda kabilar mu kaza ne, ai saboda yankin mu kaza ne, sai dai an samu wani uzuri an ba wannan abun. Ita gwamnatin jihar Benue ba za ta rasa dalilan ta ne yin wannan abun ba ya Allah dai dalilan ya zama ko karbabbe ko kuma wanda ba karbabbe ba me zaka ce dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Benue ta dauka kana mata uzuri ko kuma kana ga akwai kyakkyawan ne amma yanda za a dabbaka shirin ne aka wuce hanya
wato ni a gani na abin da yake faruwa siyasa ce idan ma an ce akwai matsala tsakanin makiyaya da manoma matsala ce wadda ta dade sa'annan kuma matsala ce wadda ba a Benue kawai ake take faruwa ba akwai ta a Taraba akwai ta a Zamfara akwai ta a Bauchi akwai ta ma a kudancin Najeriya ya wato amma saboda wadansu dalilai a ƴan shekarun nan sai aka rika kururuta maganan ana nema ma a karkatar da hankalin jama'a akan takamamme menene yake faruwa domin a cimma burin siyasa na farko dai hukan ku ƴan jarida kuna da laifi a cikin wannan magana duk wata rigima idan an yi sai a ce fulani ne suka yi wanda kuma ba lalle su din bane suka yi akwai sassa na Najeriya da ake rigingimu da dama to amma ba za ka ji an ce ƴan kabilawa ne bane sa'annan kuma akwai inda ƴan fashi da barayin shanu suka hallaka mutane ɗaruruwa fiye ma da na Benue Allah misali Zamfara to ba za ka ji ana magana akai ba saboda duk abin da yake faruwa siyasa ne to amma ni abin da ya bani mamaki shine zuwa yanzu irin shirin da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan magana saboda ban ga dalilin da zai sa jihohin Benue da Taraba da Ekiti za su yi waɗannan dokoki wanda a fili yake cewa sun yi karo da dokokin Najeriya to amma gwamnatin tarayya ba ta ce komai ba musamman ma na Benue ai ministan noma gaba ɗaya ɗan Benue to kamata a ce mun san ra'ayin sa kan wannan magana kuma ina ga kamata a ce ko dai fadin shugaban kasa ko kuma majalisa su kira taro tsakanin musamman ma waɗannan gwamnoni da kuma shugabannin Fulani da kuma shugabannin makiyaya idan ma akwai wata matsala a zauna a ga ya za a warware matsala sa'annan babban tambayar ma da za a yi shine cewa shin yin irin wannan doka ita ce za ta kawo maslaha akan wannan idan ko ba haka ba to ya za a yi amma duk abin da yake faruwa zuwa yanzu siyasa ne kuma muddin aka ce za a rika fifita siyasa akan sanin ya kamata da kuma abin da ya kamata a yi to ba za a taba kai gici ba
to doctor ka dauko babbar magana an Allah da zamu nemi ra'ayin ministan harkokin cikin gida na Najeriya akan wannan batu Alhaji Muhammad Dodo Oroje ne dawo gare ka Benue ta riga ta yi wannan doka ku a matsayin ku na masu ruwa da tsaki a fannin makiyaya ta Najeriya kuna ganin shikenan ko kuma ku dauki mataki akai
gaskiya wannan ba zai yi ba saboda akwai dalilai da yawa ba fulata ni dan Najeriya ne kamar kowani dan Najeriya babu wata hujja in ka duba a lokacin Muhammad Ahmadu Sardauna a lokacin su tafawa kwalliya a Najeriya ba inda ba a yi gandun kiyo ba ba inda ba a yi burtoli ba root abinda tura ke kiran root ba inda ba a yi inda shanu suke shan ruwa ba kuma manomi ba da za ka karaba shi da Bafulatani
zan dawo ranka Alhaji Muhammad amma kafin nan Dr. Kari wani lokacin ana ganin cewar wato yanzu kamar yadda na tambaye shi Alhaji Muhammad Dodo Oroji cewar wani mataki za su dauka wani lokacin ana ganin kamar su kansu kan fulanin ararrabe yake ni dai da na san cewar a Najeriya akwai kungiyar Mate Allah Cattle Breeders Association of Nigeria ita kadai ne a Najeriya take magana da yawan Fulani amma yanzu ni kana ban san yawan kungiyoyin ba akwai Mate Allah akwai Dangul Fulako akwai kulan Allah ga sunan dai barkatai doctor kana ganin wannan rarrabuwa na kungiyar makiyaya a Najeriya baya daya daga cikin abubuwan da yake kawo musu cikas
a wannan din ma siyasa ne ita da man siyasa haka take ba a zama a ce baki daya kuma mutane sukan shiga siyasa ne da niyya da kuma muradu wani lokaci masu karo da juna wannan ba wani abun mamaki bane ita da man siyasa
amma doctor muka duba ita kungiya makiyaya ai ita muradin ta muradi ne kurin na kare muradin makiyaya ba siyasa ba amma inda suka watsu dewa ga wannan tambayar shine wannan rarrabuwar nasu
tunda ba an kafa su bane domin siyasar APC ko PDP, an kakkafa su ne domin kare muradun makiyaya. Amma yawan rarrabuwar su zai kawo cikas da nakasu wurin cimma nasara abin da suka gaba ba.
To amma mallan su ai babu inda aka ce dole kungiya ɗaya kawai za a yi ta Fulani, dole kawai za a samu kungiyoyi da dama. Sa'annan kuma rikicin shugabanci ni na san yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sa kungiyar Net Alert ta kakkasuwa. Abin da dai kawai ya kamata a ce an yi la'akari shine cewa duka kungiyar da gaske suna fafutukan cimma muradun Fulani ne ko kuma, amma maganar rabuwa daman duk wani abin da ya shafi ɗan adam kuma duk wani abin da ya danganci siyasa to fa zai wuya a san baki da.
Alhaji Muhammad Dodon Roji ne dawo gare ka. Kaji fashin bakin da daktar yayi. Ku a matsayin ku na makiyaya, me yasa ba za ku magana da murya ɗaya ba? Sai ku yi ta rabuwa, ayi kulan Allah, ayi meta Allah, ayi dangul fulako, ayi wannan, ayi wannan, ayi wannan.
Eh, kamar yadda daktar yake, ka san ita siyasa kuma ita kungiya don ko ta kabila ko kabila ɗaya ce, ba wani wanda zai ce a kai ba za ka yi taka ba, kai kuma ba za ka yi taka ba. Amma ni abinda nake kira gare su, ya kamata duka a haɗa kai. Kuma kamar yadda daktar yake, ka san duk dai matsalar abun siyasa ce, ya kamata kowace jiha ta yi abin da ya kamata. Misali, ba ta yadda za ka je ka tauye Bahulata ka ce ba zai je wani wuri ya kiwo ba. Kuma Najeriyan nan kowace jiha tana da dajin da ba wurin noma, amma ka ce ba za ka, to wannan dajin kenan ta kowa da kowa ne. Za ka yaka je ka yi noma, in yi noma kai kuma kai kiwo.
Dr. Abubakar Umar Kari, a irin nazari da bincike da kuke yi, wannan doka ta anti-open grazing law, akwai wani koma baya ko cikas da wannan dokar za ta haifar ma tattalin arziki misali?
To kafin mu karkare shirin, sai mun ji ta bakin ɗan iya a sakon da ya ba wa aminin sa Isa Lawal Ikara.
Yau a hanya muka haɗu da ɗan iya zashi birni, na ce ɗan uwa yau kuma zuwa garin ko a sanar da ni? Ya ce kai dai kawai ɗan iya karƙyale ni don akwai abin da ya dame ni, musamman ma dai game da dokokin hana kiwon da ake ta ƙaƙabawa Fulani. Don wasu jihohi ma sun ce sai dai makiyayan su koma kiwo irin na zamani, ta yadda za su rinƙa tirke dabbobinsu tun daga safe har zuwa yini, wai da sunan suna shiga gonaki suna cinyewa manoma amfani. Shi ne fa nake tunanin wannan dokoki a gaskiyar magana sun yi tsanani. A don haka dai magana ta gaskiya ma ita ce akwai buƙatar gwamnatoci su sauya tunani, saboda wannan ka iya haifar da wani irin sakamako mai muni. Na ce gaskiya kuma ɗan iya yau ka zo da babban uzuri, saboda ni ma na daɗe ina tunanin cewa hana kiwo a daji na da mummunan hatsari, domin kuwa duk wani Bafulatani da ka gani da kiwo yake alfahari, kuma ka san su Fulani sun fi son kiwo a dajin da ke da sarari, musamman ganin an ce shi irin wannan kiwo kan baiwa dabbobinsu dama su yi kumari. Kaga kuwa idan aka ce sai sun zauna wuri guda kamar wanda ke cikin mari, to lallai an takura musu rayuwar da za su rinka jin su kamar a gidan yari. Don haka dai gwamnatocin mu su zauna su yi dogon nazari, kuma kullun idan ana sara yana da kyau a rinka yawan duba bakin gatari. Su kuwa makiyayan da ake talafta musu waɗannan dokoki ɗan iya sai mu ce su ƙara haƙuri. Ɗan iya ce to aini na ma fi kallon illar takurawa makiyayan ta fannin tattalin arzikin da aka yi ittifaƙi suna ba da gudunmawa, domin kuwa ko nama da nonon da makiyaya kan samar yana taimakawa wajen murƙushe yunwa. Sannan a fannin kuɗin shigan gwamnati ma makiyayan na ba da gudunmawa. Kenan akwai buƙatar gwamnati ta yi tunanin makomar Fulanin nan da ake ta takurawa, saboda ko dai su bar ƙasar ne don neman ƴancin kiwon da za su iya zagayawa, ko kuma su bar kiwon shanun su fuskanci gwamnati a yi ta tukkawa, wanda wannan kuma ka iya kawo ƙasa tsanani da tsadar rayuwa, saboda zai yi wuya fa mai tarin dukiya irin ta dabbobi ya bari a maida shi bawa. Kenan dole ne dai mahukuntan wannan ƙasa su ɗauki matakan gaggawa. Alabashi a samu mu a magance duk wata fitina da ka iya tasowa.
To dan ya mako mai zuwa kuma zamu koma ga Hassan Maina kai ne mu ji tambayar da yake cewa tana taba tattalin arziki wannan doka ko kuwa makamancin haka. Yanzu kan duka nan zamu tsaya madadin
Hafsat Balla dan mai tsoro Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da shine bada umarni shirin da engineer mu yau Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa.